نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد بن عبد الله المجتبى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركم دا sake kasancewa a wannan shafi namu mai albarka don ci gaba da darasi da muke gabatarwa na littafin madaqatun ruhiyya na Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah, wanda littafi ne da yake magana akan gyaran zuciya, tsarkake zuciya, kyautata alaƙa da Allah tabaraka wa ta'ala. Yau cikin taimakon Allah maɗaukin sarki, abinda za mu fara tattaunawa akai shine alamomin lafiya da rashin lafiyan zuciyar ɗan adam. Ita zuciya ta ɗan adam tana iya yin ciwo, tana iya yin cuta, sannan kuma tana iya warkewa, tana iya zama lafiya, tana iya zama kuma cikin matsala, cikin kuma damuwa. So kullum wanda Allah ya bashi rabo ya datar da shi, shine yake kokarin ya ga ya tabbatar zuciyarsa lafiyar ta kalau, ba ta da ciwo. Kamar yadda a nan duniya idan aka ce wane yana ciwon zuciya, to ya zama abin tausayi, shi kuma a karan kansa yana jin tsoron dan kafarsa ɗaya tana lahira ko tana duniya. Ciwon zuciya ko ta nan duniya ne ba ta da kyau, ballanta na ciwon zuciya na addini. Rashin lafiyan zuciya na addini da rashin lafiyan zuciya na gangan jiki ba wanda yake son shi. Haka kuma lafiyar zuciya ta rayuwa yau da gobe, kowa yana son zuciyarsa zama lafiyar ta kalau. Haka kuma mutum yana so a addininsa ya zama zuciyarsa lafiyar ta kalau. To Allah ya jarabi dan adam, akwai abubuwan da ake gane cewa zuciyarsa din lafiyar ta kalau ko kuma tana da matsala. Yanzu zan fara bayani ne kamar yadda malam ya kawo a cikin littafinsa Alamatu Sihhatil Qalb, alamomi na zuciya tana da lafiya ko ba ta da lafiya, alamar lafiyar zuciyar dan adam. Allah ya sa zukatanmu su zamanto lafiyayyu. Yace al-qalbu as-sahihu yu'athiru an-nafi' ash-shafi 'ala ad-dar al-mu'zi. Kullun lafiyayyar zuciyar dan adam tana fifita abu mai amfani, mai warkarwa, sama da abin da yake mai cutarwa. Ma'ana musulmin kwarai yana fifita abin da zai amfane shi a duniya da lahira, yana gudun abin da duk zai cuce shi a duniya da lahira. Ka zama mai hankali, ka zama mai tunani, ka zama mai sani ya kamata ka rinka duba me zai amfanar da kai, me zai cutar da kai a duniyar ka da lahirar ka. To duk wanda yake kula da gudun abin da duk zai cuce shi a zuciyarsa, to wannan zuciyarsa tana da lafiya. Abu na biyu, an yartahila anid duniya hatta yanzila bil akhirah. Mutum ya guji duniya gaba daya har sai ya ji shi kamar gashi a lahira. Idan an ce mutum ya guji duniya, ba ana nufin kai ya ci abinci ba, ko kada ya sha abinci sha. In an ce mutum ya guji duniya, ba ana nufin kada ya saka sutura, kada ya yi tafiya, kada ya gina gida, kada ya aure, kada ya kaza, kada ya ji daɗi. Ba haka ake nufi ba. Gudun duniya shine kokarin aikata halal da kuma gudun haram. Shi yasa kullum aka ce ka guji duniya, ana nufin kayi kokari duk abin da zaka ci na duniya nan ka ci halal, kuma duk abin da zaka yi na wannan duniya ka tabbatar kayi halal. Ka guji dukkan haram, ka rungumi dukkan halal shine gudun duniya an yartahila ani duniya mutum ya guji duniya ya ji gashi ya tsunduma a lahira har sai ya ji kamar shi yana rayuwa ne a lahira sai ya ji kamar shi min abna'iha cikin ƴaƴan lahira ne ya zo wannan duniya ne a matsayin bako ya dauki dan guzurin da zai dauka albashi sannan ya koma zuwa gidansa na lahira abu na uku kullum mutum ya kokari la yazal yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah mutum kullum yana kokarin wato dora dan uwansa ya koma zuwa ga Allah kikkiawan zuciya ita ce take son ta jawo dan uwanta zuwa ga aikin alkhairi kuma ka nisantar da shi zuwa ga aikin sharri wanda duk baya kokarin ya jawo wani aikin ya aikin alkhairi ya sa masa son alkhairi ya rate da alkhairi to wannan zuciyarsa ba ta da kyau akwai datti kuma akwai muni a cikin zuciyarsa mai lafiyayyen zuciya shine wanda ambaton Allah shine abincin zuciyar fa zikrullahi qutuhu wa ghiza'uhu wa muhabbatullahi wa shauqu ilayhi hayatuhu wa na'imuhu wa ladzatuhu wa sururu mai yawan ambaton Allah zai mai da ambaton Allah kamar shine abincin zuciyarsa san Allah da shauƙin gamuwa da Allah shine rayuwar zuciyarsa da ni'imar zuciyarsa da dandanan zuciyarsa da farin cikin zuciyarsa abinda ake nufi duk mai zuciya mai kyau lafiyayyar zuciya to zaka ga yana mai da hankali akan zikiri da ambaton Allah ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila ya kun dauka imani ku ambaci Allah ambato mai tarin yawa Allah yana so a rinka ambatan shi an uwa musulmi ka kula da wani zikiri ake da safi kullun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin zikirin safi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arshika malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak har zuwa karshe ka rinka yin zikiri na safi mai annabi yace in mutum ya waye gari ya rinka yi in yamma tayi Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak اللهم اعفني في بدني اللهم اعفني في سمعي اللهم اعفني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في القبر وعذاب في الاخره كون اما كمان شي wannan wadannan sune kadan daga cikin azkar da annabi yake adance da su azkarus sabai wal masa mai imani mai lafiyayyar zuciya yana kula da zikirin da ake da safi da zikirin da ake yi da yamma idan kullu rayuwar dan adam gaba ɗaya cike take da addu'a da zikiri kaga in zaka shiga masallaci sai kai zikiri idan zaka fita masallaci sai kai zikiri in ka shiga masallacin zikiri zaka yi in zaka shiga gida kai zikiri in zaka fito a gida kai zikiri in zaka shiga kasuwa akwai zikirin da ake in ka fito ma akwai zikiri in zaka hawo abun hawa akwai zikirin da ake in ka shigo gari akwai zikiri in zaka yi tafiya ka bar gari akwai zikiri in zaka hawo jirgin sama akwai zikiri in keke ma zaka hawo akwai zikiri ha in zaka kwanta bacci akwai zikiri in ka tashi a bacci akwai zikiri in ka miƙe da daddare ka tashi zaka kama ruwa akwai zikiri in kai kaza kai kaza kai kaza dukkan gabaki daya akwai zikiri ashe mutum musulmi bai kamata ba yayi sakaci dangane da abinda zai amfane shi bai kamata ba ya sakaci dangane da abinda zai cutar da shi mai zikiri mai kiran Allah mai ambaton Allah shine yake da tsarkakakken zuciya yake da lafiyayyar zuciya yake da nutsuwa da kwanciyar hankali dan ubangiji yana cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kada mutum musulmi ya yadda ya rinka rayuwa baya zikiri karatun alqur'ani zikiri ne salatin annabi zikiri ne yawan hailala zikiri ne la haula wala quwwata illa billah zikiri ne ka raya zuciyarka da zikiri kamar da zikiri ambaton Allah kamar shine abincin zuciyarka wannan shine alamar lafiyar zuciyar dan adam yanzu idan mutum ya idan da sallah akwai zikiri da karanta ayatul kursi manzo Allah yana faɗa cewa duk wanda ya lazimci kullun ya gama sallar farilla ya lazimci karanta ayatul kursi to ba abinda zai hana shi mutum ya yi wannan tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 ko 34 ko 33 ya cika la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir malamai suka ce duk wanda ya lazimci wannan to zai ga alheri a rayuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa duk wanda ya tashi cikin barci da daddare ya farka akan shimfidarsa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah yayi wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ma ya tashi ya alwalai sallah duk abin da ya roka a daren nan Allah zai karba ga sunan abubuwa na falala ga subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim ana so mutum ya rinka yin sau 100 ga la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ma wannan ana yi sau 100 manzo Allah ce duk wanda ya wannan kaman ya yanta baiwa ne fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba ayyuka na raye zuciya ayyuka na falala to amma mutane mun shagalta mun rafkana ba ma yi sai kadan daga cikin mu suke yi amma muna yawan jin kida muna yawan jin waka ana kallace-kallace a wayoyi ana sauraron fitintinu a wayoyi ana jin waƙe-waƙe mazanmu da matanmu amma zikiri da Allah ya ce a ambace shi a kiraye shi ya gagare mu ba ma iya yi wallahi wannan yana da haɗari ƙwarai da gaske so zuciyar ɗan adam tana zamantowa lafiyayyen zuciya ne idan mutum ya raya ta da zikirin ya mayar da wannan zikirin shine abincinta ya mayar da wannan zikiri shine abincin wannan zuciya ɗin to wannan ya samu albarka kuma zai samu shauƙi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan ya samu wannan to zai samu itmi'inan kuma yazulu anhu al-ittirab wal qalaq dukkan wani damuwa da rarrawa da damuwa zai rabu da shi sannan kuma zai zama babu wani talauci na zuci da zai cika masa zuciya abu na uku alamar zuciya lafiyayya mala yace Allah ya futura an zikri rabbihi wala yas'ama min khidmati mutum baya jin ya gaji da ambaton Allah mai zuciya mai kyau zuciyar da Allah yake santa to ba ta gajiya da zikiri ba ta gajiya da salatin annabi ba ta gajiya da karatun alqur'ani ba ta gajiya da dukkan hidima ta addini sannan ba ta iya dauke kewa da wani ba da Allah ba tabaraka wa ta'ala kullum ubangiji yana tunatar da ita tana daukan wannan tunatarwa kuma ita ma zuciyar kullum tana tuna Allah ba ta mantawa da shi abu na biyar idan wani abu ya wuce wa mutum mai zuciya mai kyau idza fatahu wirduhu wajada li fawatihi alaman a'zama min wato ta'allumi alhasi alharisi albakhil bi fawati malihi wa faqdihi idan wurdi da ka saba kana yi duk wani musulmi yana da wuridan sa da yake yi na sunna wanda annabi ya karantar to idan mutum wannan wuridin ya kubuce masa to zai ji radadi sama da radadin da mai kwadayin kudi mai neman tara kudi yake yi yayin da ainihin wato kudi suka kubuce masa ko wani arziki ya kubuce masa idan nace wuridi shine ana nufin wato wuridi an ce wuridin wani wato wani abin da mutum ya saba yana yi yawa ba wuridi na bid'a ba wuridi na yin wasu addu'o'i da ba su da tushe ko ba su da asali a addini ba in an ce wuridin wani ana nufin kamar sallarsa ta dare da ya saba yana yi wuridinsa ne, in an ce wuridin wani ana nufin wani salatinsa na annabi da ya saba kullun sai ya yi. Akwai bayin Allah, Allah ka samu cikin irinsu wanda suna da wuridinsu kullun sai ya yi wa manzon Allah salati adadi kaza, wannan baya barin wannan wuridi ya kubuce masa, wani abu ne mai kyau. Akwai mai wuridin la ilaha illallah har zuwa ƙarshe kullun yana da wani adadi da ya saba yana yi. Akwai mai wuridin karatun Qur'ani kullun sai ya karanta Alƙur'ani izu biyar ko izu goma, wani ashirin yake duk kwana uku sai ya sauka. Wannan shine abin da ake nufi da wuridi. Mai zuciya mai kyau shine wanda idan wuridinsa ya kubuce masa wani abu na ibada da ya saba yana yi ya kubuce masa, to yana yin baƙin ciki, yana yin damuwa, ya shiga wayo Allah ya shiga uku da damuwa saboda bai samu yayi wannan wuridi nasa da ya saba yana yi ba. Abu na gaba, an yishtaqa qalbuhu ila alkhidmati kama yishtaqu aljai'u ila at-ta'ami wash-sharab, zuciyarsa kullun tana shauƙin yi wa Allah hidima kamar yadda mayunwaci yake shauƙin cin abinci da shan abin sha. Kaji kana so kai wa Allah hidima, kai wa Allah aiki, duk abin da aka ce na aikin addini ne zaka ga kana gaba-gaba, kana so a gaya ma aikin Allah kai. Idan ba ka da kuɗi kana yin hidindimu da za su ƙara ma kusanci da Allah, hidima wa Allah. Yanzu akwai mutanen da zaka ga ba shi da kuɗin da zai gina masallaci amma kuma bai da kasalar share masallaci, yana iya zuwa ya share masallaci, ya zuba ruwa a butoci a masallaci, ya gyara takalmin mutane a masallaci, kamar yanzu 'yan agaji masu aiki, wannan hidima ne wa addini. Dan agaji ko dan hizba da zai rinka sa uniform ana cikin zafi amma ya saka uniform mai zafi ya haƙura, yana yi wa al'umma hidima. Ana cikin masallaci an kunna fanka da AC ana jin karatu, shi kuma dan agaji ne yana waje yana tsaye yana kula da rayukan masu karatun, yana kula da dukiyar masu karatun, yana kula da takalmar masu karatun, masu zuwa karatun, dan agaji. Kaga wannan hidima ne ga addini, kuma shi ma Allah zai ba shi irin ladan da ya ba wa wanda suka shiga masallacin nan suka zo suka yi karatu. Ko an je wa'azi ana can filin wa'azi ana ta jin wa'azi ana Allahu Akbar, shi kuma an aje shi a daji yana ba da hannu yana cewa abi ta nan, ko an aje shi a anguwa yana ba wa motocin da za su zo karatu hannu. Yayi wa addinin Allah hidima, Allah zai ba shi lada. Wani bai da kuɗi na yi wa Allah hidima, bana mantawa akwai wani bawan Allah wani dattijo, Allah ya masa rahama, Allah ya masa rahama, mutumin arziki, shi ɗabi'arsa kullum idan ya gama sallar asubahi a gidansa, kullum in ya yi asubahi ya yi zikirinsa na safe, to yakan saurari ko BBC ko Voice of America a bisa dai ra'ayinsa, daga nan zai yi karatun Alƙur'ani sai ya fito da safen nan, in ya karya sai ta masallacin Juma'a. Kun san me yake kai shi masallacin Juma'a? Yana zuwa ne da wuri dubbutoci na alwala na wannan masallacin da yake zuwa, zai tattare su gaba ɗaya in sun kai ɗari, zai biya buɗe famfo in ba ruwa ya ɗiba a rijiya ya bi sai ya cika butocin nan gaba ɗaya, yana zaune da asuwakensa yana ta zikiri yana ambaton Allah. Mutane idan sun zo su ta ɗaukar ruwa, kowa ya zo sai ya ga ruwa a ciki a buta, alhamdulillah sai ya ji daɗi sai ce alsakar da alkhairi. Yana zaune a can gefe ba a san wa yake ba, da kayi alwala ka dawo ka jefar da buta, shi kuma aikin sai ya ɗauko butar sai ya zo ya cika ta da ruwa, haka zai ta yi sai liman ya hau mumbari ya je ya zauna a wurin sai saurari huduba. Na san wannan da cijin da yake wannan abun kwatsam. Wata rana sai muka gaba a wannan a masallacin da yake yi, muka tambaya aka ce ai a ranar a irin daidai lokacin da yake fita ya wannan aikin a daidai lokacin Allah ya ɗauki ransa ranar Juma'a, ya shirya ya yi zikirinsa zai yi ƙoƙarin ya kama hanya ya fita kenan, Allah ya ɗora mai ciwo ya kashe shi a lokacin atake. Haga ya mutu ranar Juma'a, kuma ya mutu yana ƙoƙarin ya aikata wani aiki na alkhairi. To akwai hidima wa addinin Allah, ba wai sai mai kuɗi ne zai wa addinin Allah hidima ba, yanzu za ga wani karantarwa yake kyauta yake koyarwa hidima ne wa addinin Allah, wani za ka ga yana zuwa yana taimakon ainihin wato wasu al'umma ko wasu gajiyayyu a wani wuri, hidima ne ga addini. To wanda kuma Allah ya ba su kuɗi, to su ya kamata su yi da aljihunsu, su yi da lokacinsu, su yi da tunaninsu, su taimaki addinin Allah. Jama'a, mu daina barin masallatanmu suna rayuwa akan bara, kullum masallatanmu suna rayuwa akan bara. Amma duk ɗan coci Kirista a ƙasar nan da zai je coci ɗinsa, wallahi majoritinsu mafi rinjaye suna da wani alkawarin da suke tafiya da shi su je su jefa akwatinsu a gaban fasto, wanda galiban kuɗaɗen mafasocin suke cinye kuɗin. Amma masallacinka da kake zuwa sallah, ka tarar da carpet, ka tarar da turaren wuta, ka tarar da sauti, idan da zafi a kunna maka fanka, wasu masallatan har da AC, kullum ka wanke rigarka, ka wanke shaddarka, ka kama hanya ka tafi, ko kwabo baka bayar ba, yanzu kai baka jin kunyar Allah, kai yanzu kana ga ya dace. Yanzu wani fitin da yake zuwa masallacin unguwarsu ko garinsu yana sallah, ko kwabo bai taba sawa a akwatin ba, babansa har ya mutu a nan yake sallah. Ma'ana ina nufin mutum ya tashi ya tarar da kansa da iyayensa suna amfanuwa da wani masallaci da ake sallah na juma'a ko kamsalat, amma bai taba sa kwabansa a ciki ba. Amma kana kashe kudinka a banza, kana yin abubuwan da ba su da amfani, amma baka iya wa Allah hidima. Yanzu masallatanmu suna rayuwa a cikin talauci, masallatanmu suna rayuwa a cikin bukata. Sai ka ga kowane masallaci ana tabi, ana zaga, ana fi sabilillah, fi sabilillah, wanda a masallacin akwai mutum ɗaya da zai iya ɗaukar nauyin wato hidimar wannan masallaci na shekara goma. Wallahi a cikinmu akwai mutum ɗaya da in ya ga dama zai iya ɗaukar nauyin hidimar masallacin juma'ar da yake sallah shekara goma. Nawa me ake biya, nawa ake biyan albashi, albashin ma'aikatan masallacin nawa ne, masu shara nawa ne, mai gadi guda nawa ne, wane ne nawa ne, fanka nawa za ta lalace a shekara, sau nawa ake yin fenti a masallaci, duka nawa ne gaba ɗaya in ka hada da abin da kake samu bawan Allah. Amma matsalar zukatanmu sun lalace, ba ma iya wa addinin Allah hidima, ba ma iya wa addini aiki. Masallatanmu su suka fi ko ina ƙazanta, masallatanmu su suka fi ko ina ci baya, masallatanmu su suka fi ko ina matsi. Mutum ka ga ya zabga uban falo iya ganinka, amma zai je yana sallah a matsatsan masallaci a unguwarsu, ba zai iya sayan gidajen gurin ya buɗe masallacin ya gina shi ba. Babu, ba ma son yi wa Allah hidima. Mutum yana hawa motoci na miliyoyin kuɗi, amma masallacin unguwarsu abin da yake bukata a wata bai fi ya sha man naira 30,000 ko 40,000 ba, amma wallahi ba zai iya bayarwa ba. Allah ya ce ha antum ga kunan tud'auna litunfiqu fi sabilillah, ana kiran ku ku zo ku ciyar da wa addinin Allah. Fa minkum man yabkhal, daga cikin ku akwai masu ruwa. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, wanda yayi ruwa yana yi wa kansa ruwa ne. Wallahu al-ghaniy wa antumul fuqara, Allah shi mawadaci ne, ku kuma ku ne talakawa. Allah ya ce shi mawadaci ne, ku ne talakawa. Wallahi mu daina barin masallatanmu da wuraren addininmu da makarantunmu suna cikin rayuwa na talauci, bara ai ta roƙo, ai ta roƙo. Kuma abinda zai baka tausayi shine galibin masu taimako a masallatan nan namu zaga yan naira 5, yan naira 10, yan 20, yan 30, yan 100 ne. Da yawa ka tambayi yan agaji masu tara taimako a masallatayya na juma'a, wallahi za su gaya ma majoritin taimakon da suke tarawa a waɗannan masallatai wallahi naira 20, naira 10 ne. Wani banki ma an kai masa 20-10 nan koran kuɗin, ya ce shi ba za su karɓa ba. Amma su ne abin da ake ba wa Allah. Ina masu halinmu, ina masu kuɗinmu, ina masu wadata daga cikinmu. Yanzu har yanzu ba mu yi waye wanda za mu hana roƙo da bara a masallatanmu ba. Duka bil ɗin masallacin unguwarku nawa ne, ka sa a yi maka bil ɗin, ka ce a baka akaunt ɗin masallaci, ka tura kuɗin ga baki ɗaya, ka ce ba sai an nemi taimakon wani ba. Wanda yake da ra'ayi a raɗin kansa ya zo ya sa akwatin masallaci. Amma wannan hali da muke ciki na rashin taimakon addini, na rashin taimakon masallatanmu, na rashin taimakon da'awarmu, wallahi tallahi muna da ci baya. Yanzu ku duba cikin abin da muke rayuwa a ƙasar nan, yadda za ku gane cewa wallahi muna da sauran gyara a cikin al'amuranmu. Duk wani abu na addini ma yana cikin ƙasƙanci, yana cikin ci baya. Wannan abu yana da baƙin ciki da bacin rai. Mutane sun himmata da gina duniyarsu, mutane sun himmata da gina me za su hau, me za su gina a gida su zauna, me za su yi kaza, amma addinin Allah ko in kula an bar shi a hannun waɗanda suke ba su da hali, ba su da iko, talakawa, miskinai, mabukata. Galiban yanzu, bari mu gaya muku wani lissafi ku gani. Ku je ku yi calculation. Wallahi galiban masallatanmu a Najeriya, majority, mafi rinjayen masallatanmu, wallahi limaman ba su da albashi. Na'am, aikin Allah suke, an yadda aikin Allah suke yi. Amma akwai laifi mutum yana yin aikin Allah kun taimaka mai. Yanzu kowa ya tafi kasuwa, kowa ya tafi ofis ɗinsa, kowa ya tafi hidindiminsa a cikinku, amma limami ya fito muku da asuba, ya fito muku da azahar, ya fito muku da la'asar, liman ya fito da magariba, ya fito da isha'i, wani limamin shi zai riga kowa zuwa, kuma sai kowa ya tafi ya rufe masallacin. Wallahi a ƙasar nan akwai masallatan da liman ɗin yake kiran sallah kuma ya tada da iqama ya yi limanci. Yanzu wannan mutumin da ya ba ku wannan lokacin, ku ku tafi kasuwanninku, ku tafi hidindiminku na neman kuɗi, yanzu bai cancanta ku ware masa wani abu da za ku rinka bashi ya rinka rufa iyalinsa asiri ba. Yanzu al'umma musulmi, yanzu a haka za mu rayu, musamman mu yanzu 'yan kasashen Afirka ɗin nan, a haka ya kamata mu rayu. Sannan kuma idan liman bai zo ba, a zo a yi ta tsaki a masallaci, in bai zo da wuri ba ya makara, a yi ta tsaki ana cewa dan me zai makara, ko 'yan kwamiti su zo su zaunar da shi, sai ka ce suna biyansa kuɗi ko taro ba sa biyansa, a zo ana tsawata masa ko ana masa magana, saboda ko ya makara ko ya yi latti bai zo ba. Wani ma daga sahun baya zai ce a tada sallah kawai, ba za a jira liman nan ba. Amma fa ba wanda yake bashi kokobo. Liman ɗin nan fa yana da iyali, liman ɗin nan yana da mata, liman ɗin nan yana da 'ya'ya, liman ɗin nan yana da riga, yana so ya saka riga, liman yana so shi ma ya ci nama ya ji daɗi, yana so ya kariya ƙashi, liman ɗin nan yana so ya ji zaƙi a bakinsa, liman ɗin nan yana so ya hau abun hawa shi ma, liman ɗin nan shi ma yana so ya ga yana da gida mai ɗan kyau inda zai rufa kansa asiri, liman ɗin nan yana da 'ya'ya da zai aurar da su 'yan mata, liman ɗin nan yana da 'ya'ya da suke makaranta a jami'a, liman ɗin nan yana da ƙananan yara da ba su da lafiya, liman ɗin nan yana da iyalinsa da suke cikin yanayin haihuwa, liman ɗin nan yana cikin kaza, liman shi ma fa mabuƙaci ne, liman fa shi ma ɗan adam ne. Amma me yasa yau wannan al'ummar ba su fiye kula da jagororin addininsu ba? Sai an ga limami ya canja riga, ko ya canja mota, ko yana fentin gida, sai a kama mitin a kansa, wai ina liman yake samun kuɗi ne? Wallahi sai an bincike shi, saboda ba ku da kishi, saboda kuna da baƙin ciki, saboda kuna da damuwa. Ku kullum burinku a rayuwarku shine kada shugabanku ko jagoranku ya samu rufin asiri, kada ya samu ɗaukaka, kada ya samu ci gaba. Kowa yana jin daɗi ya more, ya canja riga, ya saka rigar da yake so, ya karye ƙashin da ya ga dama, ya hau abun hawan da ya ga dama. Amma banda jagoranka na addini baka so ya yi, kana damuwa. Wani wai limaminsu ya zo huɗu ba a masallacin juma'a, ya hau ya baza shadda haka, sai ina mutumin ne yake samun kuɗi, ina mutumin ne yake samun kuɗi? Ka ji irin wannan fattinanin, ai yanzu ba mu rabu da shi ba. Wai kaga shugabanka, wai a addini malaminka, wai ya saka riga mai kyau, wai ina yake samun kuɗi? Ina ruwanka, tunda kai baka bashi ba, baka masa hanya ba, baka taimake shi ba, to me yasa ka kuma na bincike akan ina yake samun kuɗi? Allah ya ɗoro maka ne, hakki ne akan ka, sai ka gane abinda limaminka malaminka yake ci yake sha? Tunda dai kai ka bashi da yunwa ya mutu, kuma Allah ya rufa mai asiri, me yana sa ido akan shi? Wani mutum ya taɓa aikawa yana binciken wai limaminsu, malaminsu, wai me sana'ar da yake, an gaba ya zuwa kasuwa, an gaba ya zuwa kaza. Aka je aka tambayi malamin, sai ya ce aje a gaya musu fashi da makami nake in zo in limanci. Ya ce in kuma ba a yadda ba sai a zo a tambaye ni. Baƙin ciki da ɓacin rai da haushi ne ya dame shi ya faɗi wannan magana. Da haka ya kamata ƴan uwa mu gyara tunaninmu, wallahi mu taimaki addini. Yanzu ku duba gidajen marayu, manya-manyan jihohin nan da muke da su a Kano da Abuja da Kaduna da Jigawa da Gombe da kaza, jihohi nawa ne suke da manya-manyan gidaje na marayu wanda yau idan an yi mutuwa yaro da ubansa ya mutu bai da galifu za a kai shi a kula da makarantarsa a kula da cinsa da shansa da suturarsa ta sallah da ta azumi da ta kaza nawa ake da shi guda nawa ake da shi in ana da shi din wa yake kulawa da su wallahi za ka sha mamaki wallahi inda za ka yi wannan bincike za ka sha mamaki amma ka bincika mutane nawa ne a cikin yan uwanmu suke mutuwa wani ya fadi ya yi hadari unexpected ya fadi ya mutu wani ciwon suga ya kashe shi wani hawan jini ne ya buga masa da daddare ya mutu wani zuwa aka yi aka kashe shi wani sace shi aka yi wani mota ce ta buge shi wani rami ya fada wani yana kwance kurin ya mutu wani jinyaye ya mutu malam mutane suna ta mutuwa suna barin ƴaƴa da mata malam ba mai kulawa da su malam malam yau matan da mazajensu suka mutu suka tafi suka bar su wallahi ba za su irgu ba malam yau ƴaƴa marayu waɗanda aka tafi aka bar su malam ba za su lissafu ba amma wani yana nan yana tara kuɗi bai san iya adadin abin da ya tara ba abin tausayi bai tara kwanakin da zai cinye wannan kuɗin da yake tarawa ba yana barin ƴaƴan marayu a kusa da shi suna wulaƙanta yana barin addininsa yana tuzarta baya iya cire kwabansa ya yi wa addinin Allah aiki duk ayoyin da aka ce a yi wa addinin Allah hidima baya yi to alamar dattin zuciya rashin kyawun zuciya shine kyamatar yi wa Allah hidima yi wa addinin Allah hidima da haka ya koyi ƴan musulmi daga masu mulkinmu da masu sarautarmu da masu kudinmu da injiniyoyinmu da wane ne dinmu da ma'aikatanmu duk kowa ya kamata ya zama yana da wani abin da yake bawa addininsa na taimako yanzu ka tambayi kanka masallacin unguwarku duk wata nawa kake bayarwa amma ka tambayi makocinka kirista a cocinsa duk sati in yi je lahadi su ba wata suke bayarwa ba kai yanzu wa'azi ake maka ake cewa wai a wata nawa za ka ba masallacinka ba ka bayarwa amma kullum kana zuwa kana sallah a masallacin unguwarku za ka ga da wutar lantarki kar ka manta wutar lantarki nan biya ake yi kar ka manta injin da ake tarwa diesel din da ake biya ake yi wani ne yake cire kudin sa yake bayarwa mai san Allah kai kuma da yake duniyar ka ce a gabanka ba ka iya cirewa ka bayar za ka zo ka mutu a banza abinda ka tara ya kare a banza yaranka su cinye a banza wasu su aure matarka a banza su cinye duk abinda ka zo ka tara ka tafi kuma baka gina gida ba a lahiranka ba bakai komai da zai amfane ka ba wallahi galiban duk mutanen da ba sa yi wa Allah hidima ba sa yi wa addinin hidima wallahi da bakin ciki suke mutuwa da kuma cizo yatsa da bacin rai kuma ƴaƴan wannan zamani in dai su ne kace zaka tarawa kuɗi ka tarawa kanka bakin ciki da bacin rai kai babanka nawa ya mutu ya bar maka wai yace ka je ka ki kai wa Allah hidima ka ki ka taimaki iyayenka ka ki ka taimaki al'ummarka ka ki ka taimaki jama'arka wai ka je kai kana tara yaya kuɗi wai ga maka wannan akwai rashin hankalin da ya wuce mutum ya ki ya gina lahirarsa wai yana gina wai rayuwar iyayensa iyayen wannan zamanin da in ka mutu wata ɗaya sun manta kabarinka iyayen wannan zamanin da ba sa iya zuwa su kai maka ziyara duk juma'a kabarinka su yi maka addu'a Allah ya ji kan babanmu ƴaƴan wannan zamanin da ka mutu sun yi aure sun gina gidaje sun manta da kai ana ta dukanka a kabari kai kana nan baka sani ba kana shirme wallahi ku tsaya ku yi wa Allah hidima ina magana ne akan hidimar addini ku tsaya ku yi wa Allah hidima yana daga cikin kyawun zuciyar musulmi shine ya zama yana yi wa addinin Allah yana yi wa addinin Allah hidima amma in baka ba wallahi zaka shiga damuwa da bakin ciki yanzu akwai mutumin da jinyaye rashin lafiya yayi ciwo ne ya kama shi aka yi ta kai shi asibitoci ana kashe kuɗi ya ki warkewa wala ƴaƴansa ne suka yi mitin suka ce ya kamata a ja kunnen babansu yawan fita asibitin nan da yake yayi yawa saboda kar ya cinye musu kuɗinsu na gado ka duba wannan tunanin ƴaƴan da abin da ya dame su shine kuɗinka ka maza ka mutu ka bar musu baka da aji ɗaya da ka gina baka da masallaci ɗaya da ka gina baka da maraya ɗaya da kai take responsibility ɗinsa ɗaukar nauyinsa gaba ɗaya iyayenka ga su nan suna cikin wahala suna cikin talauci baka taimaka musu ƴan uwanka danginka suna cikin matsi ko a birni ko a ƙauye suna cikin wahala baka iya taimakonsu kana ta tara kuɗi ina za ka je da kuɗin me za ka yi su kai yanzu ba ka fi ƙarfin abin da za ka ci ba kai yanzu ba ka fi ƙarfin abin da za ka sha ba kai yanzu ba ka fi ƙarfin sutura ba kai yanzu baka fi karfin motar da zaka hawo ba baka fi ƙarfin hular da za ka sa ba, baka fi ƙarfin agogon da za ka ɗaura ba, baka fi ƙarfin wurin zama ba, baka fi ƙarfin, baka fi ƙarfin, baka fi ƙarfin, baka fi ƙarfin kaza ba. To me kake nema da duniya? Kuɗin da kake tarawa a banki, da wanda kake tara a kasuwa, da kadarorin da kake ta yi, gidaje da kake ta ginawa, kamfanoni da kake ta yi, kaza da kake saya na ƙasar waje, komai aka ɗaga kai za ka saya. In an ɗaga fili ka saya, an ɗaga kasuwa ka saya, an ɗaga shago ka saya, ka tara mota, ka tara gidaje a jiha kaza, ina za ka kai su? Kai wa kanka lissafi, to irin wannan kuma guda nawa ka tara wannan lahira? Ko so kake ka tara abin da za ka mutu ka bar mijin matarka ya gada? Da yawan ku masu tunanin kin taimakon addinin Allah, wallahi mazajen matanku sai sun fi cin moriyar dukiyanku. In na ce mijin matarka, malam ka san me nake nufi? Abin da nake nufi, idan ka fadi ka mutu, wannan matar taka ba za ta maka kara ba, billahi alazim tana gama ta kama wani zai zo ya aure ta. Wanda ya aure ta sai ya fi ka cin daɗi da moriyar dukiyar da ka tara. Da yawa da akwai waɗanda wallahi mazajen matansu sun fi su cin moriyar kuɗin da suka tara. Ka tara kuɗin baka yi wa Allah aiki ba, baka yi wa addinin Allah aiki ba, baka taimaki musulunci ba, baka taimaki mabukata ba. Mijin matarka wanda zai zo ya auri matarka shi zai cinye kuɗin. Ba lallai ma ya ba wa 'ya'yanka ba da ka tafi ka bari ƙanana. Ku gyara, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Alamar zuciya mai kyau ita ce zuciyar da take yi wa Allah hidima. Abu na gaba, sannan alama ta zuciya mai ta ƙwarai ta bakwai shi ne annahu idza dakhala fi salati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya. Mai kyakkyawan zuciya shi ne wanda da ya shiga sallah, yana shiga sallah, duk wani damuwar duniya, duk wani bakin cikin duniya, duk wani bacin rai na duniya, to yana tafiya ne ga baki daya. Washtadda alaihi khurujuhu minha, wato fitarsa daga sallar sai ji ba ya so ya gama sallah. Alamar zuciya mai kyau ba ta so a gama sallah. To ina wanda yake zuwa sallah? Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum, assalamu alaikum, put ya tashi ya tafi. La, hadhi musiba, hadhi musiba, hadha min albala, wallahi wannan musiba ce, wannan kuma bala'i ne. Duk mai sallah da gaggawa, wanda baya sallah a cikin nutsuwa, baya sallah hankali a kwance, babu khushu'i a cikin sallarsa, Allah Allah yake ya maza maza ya gama sallah ya fita ya tafiyarsa, wannan akwai alamar tambaya dangane da imanin shi. Alamar zuciya mai kyau malamai suke ce shine wanda da ya shiga sallah duk sai ji damuwar duniya ta kau, da bacin rai ya kau, kuma baya so ya fita, yana samun raha. Manzo Allah ya ce arihna biha ya Bilal, kwantar mana da hankali, ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali. Ya Bilal, ka kira sallah mu shiga mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Manzo Allah idan ya shiga sallah ya fi jin daɗi a rayuwarsa. Ya ce waje al-qurrata aini fi salati, fi salati, ya Ubangiji ka sanya sanyin raina da farin ciki na da jin daɗi na a cikin sallata, ya Allah. Haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, yana Allahu akbar da ya fara, to sai kuma ya ji duk abin da duniya take ta tafi. Mai halar ya ce idza qumta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa fiha, ka kade zuciyarka, ka karkade daga abin da ke cikin duniya, duniya da abin da ke cikin ta gaba daya. Sannan kuma ya zamanto babban burinka a duniya akan Allah ne, an yakuna hammuhu wahidan, burinka gaba daya a duniya abu daya ne. Mai burinka yaya za ka gamu da Allah lami lafiya? Wannan alamar zuciya mai kyau kenan. Duk bige-bigenka, tun make-makenka, duk abin da kake yi gaba daya, burinka yaya za ka haɗu da Allah lami lafiya? Duk wanda bai damu da yaya zai gamu da Ubangijinsa ba, duk wanda bai damu da yaya zai gamu da Allah ba, duk wanda bai damu da haɗuwarsa da Ubangiji ba, baya tunanin wannan, to wallahi zuciyarsa ba ta da kyau, ba ta da lafiya. Abu na tara, an yakuna ashaha بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. متى يذهب يقول إن لوكا تشنسا ما أنا بايا سن لوكا تشنسا يتفى أبندا ميزوج يا ميكيو بايا بن لوكا تشنسا أبندا ينادى لوكا تشنسا أكويس أهدا أغريشي لوكا تشنسا ينادى سادا yana kwadayin lokacinsa sama da mutumin da yake da muguwar rowa da kudin shi. Jama'a, lokaci yana da muhimmanci. Shi yasa Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr. Allah ya rantsuwa da zamani, Allah ya rantsuwa da lokaci. Lalle dan adam yana cikin hasara, banda wanda suka yi imani, suka aikata aiki mai kyau, suka yi wasiya da ainihin wato gaskiya, suke wasiya da hakuri. Lil ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tunda Allah ya rantsi da lokaci, to ya kamata ka san fa akan lokaci kake. Dan uwana, yau tun yaushe aka haife ka? Ka tuna mutun nawa ne irin ka aka binne ya mutu, sa'annan ka nawa suka mutu, lokacin su ya kare. Yayyan ka nawa suka mutu, lokacin su ya kare. Iyayen ka nawa suka mutu, lokacin su ya kare. Kannan ka nawa suka mutu, lokacin su ya kare. Mata irin naka nawa suka mutu, lokacin su ya kare. Irin ka, irin ka, sa'annan ka nawa ka binne a kabari, lokacin su ya kare. Amma har yanzu baka watsu ba. Mutum yazo ya zauna yana bata lokacin sa, kai ni guda baka yi wa Allah aiki ba. Kai ba zikiri ba, kai ba salati ba, kai ba aikin alkhairi ba, kai ba mutum gaba ɗaya yinin sa ya kare, ya lissafa ya ga me yayi wa addinin Allah, me yayi wa kansa tanadi na lahira, ya ga bai komai ba. Wallahi hadi khasara, wallahi wannan asara ce, wallahi wannan tabewa ne, wallahi wannan musiba ne, wallahi yan uwana wannan bala'i ne, wannan tashin hankali ne. Sannan abu na goma, mutum ya me yayi da hankali dangane da gyara aikin sa, kuma da damuwa da Allah ya karba aikin sa sama da yawan yin aikin ma. Ma'ana ka fi damuwa da in kayi a karba, ba wai ka fi damuwa da yin aikin ba. Mala, akwai waɗanda Allah ya hore musu suna iya yin aikin, za su yi aikin kuma amma aikin Allah ba ya karba. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akwai mutanen da za su je kiyama su tarar daga aiki sun yi aiki a zahiri, amma wallahi aikin nasu ya zama kura, yanda ka san kura mai tashi, watsattsiyar kura wallahi. Ja'alnahu haba'an mansura. Akwai wanda kuma aikin ba sa yi. Malamai suna faɗa, suna cewa daidai addu'a da kake gani a cikin mutane, akwai wanda wallahi malam an haramta masa yaya zai ya samu damar da zai zo ya roki Allah ya yi addu'a, sai dai ya ga wani yana addu'a, ya kokari ya gyara aikin sa bil ikhlas, wato da sa Allah a ciki, wa tawadu, da tawadu'i, da kankan da kai. Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Sannan an-nasiha wal mutaba'a wal ihsan, nasiha da mutaba'a da kyautatawa, wannan abu ne mai kyau. Abu na 11. Sannan kuma kada mutum ya taba kyaman sunnan manzon Allah, adamu al-anafa min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk inda sunnan manzon Allah take, kaga kana mata biyayya, kana mata da'a. Allah ya ce mu bi shi, mu bi manzon sa. Ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بداية بقى مؤمني نمجي كو مؤمنة أمتي إذن الله دا منزان الله سكا ينكي وكنتي أكم ونأب يزم السنة دون الزائبي أتشين لما رنسو باين زائبين الله تبارك وتعالى. كسو الله كسو منزان الله صلى الله عليه وسلم دون الديني دا كسني يزم النبي نيكو يدشي دا أبن دا ما منزان الله نيكو يدشي با ba shi da dalili ingantacce a shari'a, to ka guji wannan aikin, koda ku mutun nawa suka rungume shi. Da yawa daga cikin abubuwa da mutane suna aikatawa a yau, sai kaga babu aya, babu hadisi, babu maganan malamai magabata na kwarai, sahabbai ba san shi ba, tabi'ai ba san shi ba, tabi'at tabi'ina ba san shi ba, duk mutanen kwarai na arziki ba san wannan ayyukan ba. Amma mutun yana bautar da kanshi akan wannan aikin, ba shi da hujja, ba shi da dalili. Kar ka yadda a dora ka akan wata ibada da babu hujja, babu dalili a kanta daga Allah, daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wallahi ka yi aikin banza. Duk mutumin da iwaye gari yana wani aikin da babu hujja, babu dalili akan wannan aikin, wallahi ya yi aikin banza. Manzon Allah ya karantar da mu abubuwa masu tarihin yawa da ya kamata mu koyi da shi, kada mu kyamaci abinda annabi ya koyar. Kamar mai tawqiril kabir, hubbil masakin, girmama babban mutum. Duk inda mutum yake da mai shekaru mai girma, to ka girmama shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cikin alamar imani shine ijlal the shayb al kabir, ka girmama mai furfura, mai shekaru. Duk mutumin da kaga yana da furfura, to ka mutunta shi, ka girmama shi, saboda ya girme ka, yana da shekaru sama da naka. Furfura a fuskar mutum ta shekaru abu ne da yake tabbatar masa da wata falala ta musamman da a girmama shi. Girmama manya. Amma yanzu dan Allah, ƴan uwana, mu gaya wa kanmu gaskiya, mun yi wa ƴaƴanmu tarbiyyar girmama manya? Mun yi wa kanmu tarbiyyar girmama manya? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna, baya cikin mu, man lam yuqir kabirana, baya girmama babban mu, wa ya'rif haqqa saghirina, bai san haƙƙin ainihin wato ƙaramin yaro ba. A shari'a dole ka kula da babba, ka ba shi girman sa, sannan yaro ka tsare masa haƙƙinsa, karka cutar da shi, shi ma karka ce yaro ne, ka shiga haƙƙinsa. Daga cikin kurakuran da muke aikatawa a yau, ko yanzu a gida za ka ga abin mamaki, akwai yaya yana da ƙanne 3, 4, 5, 6 a gaban uwarsu da ubansu, ƙannen nan za su zo su ci mutuncin babban yayansu, wallahi iyayen ba za su yi magana ba. Ni na san lokacin da mun yi rayuwa, ba ni da shekaru da yawa, amma wallahi na san a iyayen shekarun da Allah ya bani, na san lokacin da wallahi iyaye ba sa bari yaro a gida ya kira sunan yayansa, sai dai ya ce yayawa ne. Yau ina wannan tarbiyyar ta cewa yayawa ne? Har yanzu a cikin ku masu saurare na, da wanda kuke ji na, da wanda za ku ji nan gaba, akwai wanda wallahi yanzu duk shekarunka a gida baka iya kiran sunan yayanka, sai dai ka ce yayawa ne. Yau ina wannan tarbiyyar? ƴaƴan 1990 kaza ko ƴaƴan 2000 an kaza suna da wannan tarbiyyar? Yara kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauke, Allah ya sauke. Mallan yaro zaka ga ya sa yayansa a gaba yana nuna masa yatsa, ya zage shi, ci mutuncinsa, kuma a gaban iyaye, wallahi ba za su yi magana ba. Wallahi kun kashe gidanku. Duk uba ko wanda suka bari ƙaramin yaro ko ƙani yake wulakanta yarsa, ko yake wulakanta yayansa, to ku sani shi ma haka zai taso a gidan nan, ƙannansa su tozarta shi, su wulakanta shi. Kuma duk gidan da za ku ga na ƙasa baya girmama na gaba, to su ma iyayen wallahi za a wayi gari, a ƙarshe za a zo ba za su girmama su ba. Sai ka buɗe baki a gidanka, ka ce ai kaza, ɗanka ya ce bai yi ba, saboda ai kai ma baka kare haƙƙin yayansa a kan shi ba. Da haka kai ma haƙƙinka da kake da shi a kan ɗan naka ba wanda zai kare maka, saboda baka kula da tarbiyya ta shari'a ba. Mu gyara tarbiyyar gidajenmu. Yau fa gaisuwa fa, ƙaramin yaro baya iya gaida babba. Gaisuwa wanda ni da na sani muna yara, wallahi duk inda ka zo wuce ka ga babba, wallahi sai ka ce ina kwana, ina wuni. Amma yau ba a iya yi. Gaisuwa ma ba a iya ba. To yara ne mallam, sun tashi a gidajensu ba sa gaida iyayensu. Majority, yau da yawa daga cikin ƴaƴanmu a gidaje ba sa waye gari su je su gaida ubansu. Gaisuwa ba a yi. Wallahi akwai yaron da ana ba da labari, ubansa ya kwanta ya yi jinya, ba shi da lafiya a asibiti. Yayi ciwo, wallahi zai dawo, yaron nan bai iya buɗe baki ya ce baba ya jikinka ba. Mallam akwai ƴaƴan da ba sa zuwa su gaida iyayensu, sun kwanta a asibiti, wallahi har yaron, har uban ya gama jinya asibiti, ɗansa bai je duba shi ba. Ɗaiɗai ku ne a cikin ƴaƴan suke zuwa su yi. Akwai yaron da duk kullun yammaci baya fashin fita bol. A lokacin da yake fita bol ɗin nan yake zuwa yana buga ƙwallon nan yana ihu fa, akwai ubansa a kwance a asibiti ranga-ranga, zai mutu yau ko gobe. Aka ce kai ba za ka je gaida babanka ba, ce ya ce ai zai warke, zai dawo. Bai je ba. Kuma ya dawo ka bashi abinci ya ci ya sha, yana kallon ka kana kallon sa, ka mutu kuma ya ci gadonka. Wannan wacce irin rayuwa ce wannan? Ba ganin girma. Iyara yau ba sa tausayin iyayensu na ƙasa, bai tausayin na gaba da shi. a ce ubanka yau tun da kake yake kulawa da kai yake daukan nauyinka tun kafin ka zo duniya kana cikin cikin mahaifiyarka wallahi mahaifinka yake kulawa da kai daga daukan cikinka ubanka da uwarka suke kula fa da kai fa mahaifiyarka ta wahala ta je asibiti ta zubar da yawu ta ci kasa ta shanshani masai ta shanshani abu mai wari ta kyamaci mai kanshi saboda kai amma yau gashi an zo a haife ka kai ne kake gaba da ita kake fada da ita ba ka iya taimakonta matarka ta fi ka cin ta fi cin moriyar dukiyarka sama da mahaifiyar da ta haife ka abokananka sun fi more arzikinka da dukiyarka sama da uban da ya haife ka ba ka iya yi masa ubanka ba ka iya yi masa za ka tafi aikin umra za ka tafi aikin haji kullum za ka ɗebi matarka da ƙawayenta har da ƙawaye amma uwarka tana nan tana zaune ba ka iya taimakonta ba wannan wace irin rayuwa ce wannan babu ganin girman na gaba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmati wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīra rabbukum a'lamu bimā fī nufūsikum in takūnū ṣālihīna fa innahu kāna lil awwābīna ghafūrā wannan ayoyi ne suke magana akan mu kula da iyayenmu mu girmama iyayenmu mutunta iyayenmu mallan haka iyaye yau suke mutuwa a je abun ne su a cikin kabari ba su samu hidimar iyayensu ba tun da kake kana yaro kana karami babanki yake ma hidima har ya kai ka jami'a har ka gama jami'a har ya kai ka kasuwa har ka shiga kasuwa ka zama babban attajiri lokacin da ka samu kudin shi kuma tsufa ya kama shi a lokacin da ya kamata ka taimake shi wallahi baka taimakon sa ka mamanta da shi zaka tafi umra bila adadin baka dauki ubanka ka tafi da shi ba yana dabda mutuwa mutuwa tana mai assalamu alaikum amma wallahi baka iya daukan su ka kai shi je ka bai roki Allah aljanna ba za ka yi ba kuma kai baka iya bude baki ka roka masa Allah ba shi gidan aljanna ba baka iya yi baka iya to me amfanin arzikinka baka taimaki iyayenka ba me amfanin arzikinka baka taimaki na kusa da kai ba me amfanin dukiyar da kake da shi baka tallafa wa mutane baka agaza musu ba yanzu fa abin da yake faruwa ya uwana masu saurare na shine mutum zai gama wahala da hidima akan yayansa cin su da shan su makarantar su da gidan zaman su da wahalhalun su da ciwon su da lafiyar su da komai nasu da zurfin su da zurga-zurgan su inda sauran gata ma har waje ake fidda su ai musu kaza ai musu kaza amma wallahi akramaka Allah zaka zo lokacin da kake bukatar taimako ka yi ritaya a aiki ka daina zuwa kasuwa ko ka samu karyar dukiya ko wani abu makamancin wannan kana gida yaranka sun girma sun samu ayyuka sun samu kaza sun samu kaza wallahi yaranka ba sa iya daukan nauyin ka sai sun yi karo karo meeting ake ana karo karo dan Allah ya zo a taimaki baban mu maganin su na ciwon suga ya zo a rinka siya masa wallahi mutum ɗaya bai iya bayarwa ba cikin wannan ƴaƴan da kan mutu akan su ba cewa nake kar a taimaki ƴaƴa ba amma ina so ku gyara musu tarbiyya duk uban kirki yana sawa ƴaƴansa tausayin shi kafin ka mutu ka nuna musu su ji tausayinka ka koya musu su rinka yi maka hidima fara dora musu kula da biyan kudin makarantan kannansu tun kana raye koda kana da hali ka koya musu yi wa ƴaƴan kannansu hidima ba wai sai ka mutu ba fara koya musu taimakon ainihin wato ƴan uwanka da danginka da yawa a cikinku akwai wanda ƴaƴan suna da rufin asiri suna da wadata amma ba sa koya musu aikin alkhairi kuma suna ta kashe wa matansu kuɗi ko suna kashe wa abokanansu kuɗi ko suna kashe kuɗi a banza babu lissafi sai ka zo ka gama wahala ciwo ya zo ya kama ka a ƙarshen rayuwarka kana da ƴaƴa biyar shida bakwai dukansu suna aiki mutum ɗaya a cikinsu ba zai iya ɗaukan nauyin kula da gidanka da ɗan abin da za ka ci da inda za ka zauna da kuɗin wutarka da kuɗin ruwanka da kuɗin kaza kuɗin asibitinka wallahi ba zai iya ba amma fa kai ɗaya ne kai uban kai ɗaya ne ka ɗauki nauyin ƴaƴa 27 duk kai su jami'a ka ɗauki nauyinsu da hidimarsu duk kai ka biya musu kuɗin makaranta duk kai ɗaya ɗin nan duk ka kai su makarantar boko ka kai su ta addini ka kai su kai kaza amma yanzu girma ya zo maka shekarunka ya zo kana dab da mutuwa wallahi wai ɗaya a cikinsu da yake aiki a banki ko yake aiki a kamfani ko yake da kasuwa yake da jari yake kaza ba zai iya ɗaukan nauyin abin da zai ciyar da kai da alkaman da za ka ci da maganin ciwon sugan da za ka sha da maganin ciwon kafan da za a baka da kaza da kaza da za a yi maka wallahi ba zai iya maka ba sai sun yi karo karo akwai wanda da ma aka zo aka yi mitin din aka ce duk wata za a rinka bada 5,500 sai ce wallahi ni bari in bada 5,500 ba wallahi ba zan bayar ba 1,500 zan bayar ubansa fa za a taimaka kuma yana da hali amma ya ce ba zai bayar ba irin waɗannan ƴaƴan fa su ne ake da su sai wanda Allah ya kubutar da haka annabi ya koya mana tawqirul kabiri girmama babba wa hubbul masakin manzon Allah ya koya mana san miskinai manzon Allah yuhibbul masakin yana san masu rauni yana san miskinai yana taimaka musu yana agaza musu nana Aisha an ce gidanta a cike yake da miskinai nana Zainab an ce da ita mai tsawon hannu ne saboda tana da kyauta kyauta Zainab binti Jahash duk cikin matan manzon Allah baya ita kyauta da bayarwa yau ina matanmu da suke da wadata suke da rufin asiri ina alhazawa mata ina masu rufin asiri ina wanda kuka mallaki kaza kuka mallaki kaza me kuka yi wa Allah kun manta ya ku mata annabi ya ce Allah ya nuna mu wutar jahannama naga mafi yawa daga cikin waɗanda suke cikin wutar jahannama nan mata ne wani kokari kika yi dan ki sayi kanki daga wutar jahannama ki fanshi kanki daga wutar jahannama ki shiga gidan aljanna me kika yi yake bayar Allah ko ku sharholi yake kike baki da aiki sai kishin banza baki da aiki sai bakin ciki baki da aiki sai satar kudin miji baki da aiki sai almubazzaranci baki da aiki sai bayyana tsiraici baki da aiki sai kaza sai kaza kin manta da kabarinki kin manta da kwanciya kin manta da kaza da kaza da kaza wani tanadi kika yi so manzo Allah ya koya mana mu girmama iyayenmu mu girmama na gaban mu mu so miskinai mu rinka yin tawazu mu ci abinci tare da su mu yi hakuri ala hamaqatil juhala wauta na jahilai manzo Allah ya hana mu wannan sannan kuma lalle mu daina tsaurin ido ga mai falala da jayayya da musu ga wanda yake mai falala ko mai girma ko mai matsayi saboda haka ya koyi wannan waɗannan abubuwa guda 12 da na ambata sune alamomi na lafiyar zuciya in Allah ya soyar da tashi mu kunsa tabaraka wataala in mun sake zama na gaba za mu tashi akan alamatu maradil qalbi alamomi na rashin lafiyan zuciyar dan adam menene in mutun yayi to zuciyar sa kawai ba ta da lafiya ko da yafi kowa lafiya ko da bai da hawan jini ko da bai da ciwon suga bai da ciwon kaza bai da kaza amma in dai yana aikata wannan ayyukan da zamu ambata insha Allah to wannan yana nuna cewa zuciyar sa ba ta da lafiya tana buƙatar gyara Allah ka gyara mana halin mu Allah ka samu cika da imani Allah ka cika iyayen mu Allah ka gyara mana wannan zukata namu da wannan zuciya lafiyayya da ita ne ake samun shiga gidan aljanna ya ubangiji ka samu yan aljanna ne Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka girmama mu ka yafe mana ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu